Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Gamayyar ungiyoyin kishin al'umma a nan Kano sun yi kira da babban murya kan a gaggauta hukunta fastan nan mai suna Salaman Florin Show da ake zargi ya tilasta wa musulmai komawa addinin kiristanci da kuma zargin cin zarafi da ma keta haƙƙin bil'adama. Masana da sauran al'ummar jihar Kano na ci gaba da tafka zafafan muhawara kan dakatar da makarantar ƴan mari a nan Kano. Bayan ɗaukar matakin dakatar da DPO Madobi, rundunar 'yan sandan Kano ta ce babu abin da yake gabanta a yanzu face ganin ta kubutar da sauran yaran nan 47 'yan asalin jihar Kano kuma musulmai Hausawa waɗanda har yanzu ake ta sin neman su. Za mu ji shi ma yanda wani masani akan harkokin tsaro a ƙasar nan ya ce 'yan sanda da sojoji ba fasa iya kutsa cikin dajijjika domin yin artabu da masu yin garkuwa da mutane da ma sauran manyan laifuffuka da suka shiga daji suka bubbuya, inda ya ce sai dai jami'an tsaron su dinga yin harbin saruka noki ko kuma dai harbin ruga. Kaɗan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullahi ke muku barka da warhaka. Sannin mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda masallan magana kan ce kasha kallo. A yau dai shirin zai fara ne da yin arin hannu na faɗin albarkacin baki, kamar yadda sashi na 29 na kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya bayar. A baya dai mun yi ta yin babatu da kuma kiran mahukunta kan su kawo ɗauki kan abin da ya faru da wasu 'yan gudun hijira waɗanda makomarsu take cikin halin ni'yasu. Wato dai labarin fasta nan mai suna Salaman Folarin Show a can jihar Ido, inda ake zargi ya killace tarin 'yan gudun hijira waɗanda adadinsu ya kai guda 4,000 yara da manya, har ma ake zaton ya canza musu addini ta ƙarfin tsiya tare da cin zarafinsu a duk lokacin da ya ga dama. A wannan lokacin dai al'umma daga ko'ina a faɗin jihar Kano na ci gaba da tafka zafafan muhawara da kuma tofa albarkacin bakinsu kan wannan al'amari da ya faru. To amma dai wannan ayyar cewa allura ce ta tono garma, domin kuwa tun farkon gano yaran nan guda 9 'yan asalin jihar Kano musulmi da ake zargin wani mutum mai suna Paul tare da matarsa sun ɗiba sun kai can jihar Anambra sun cefanar, bayan da suka cefanar kuma aka canza wa yaran suna da addini. Ake kuma ci gaba da sun neman mutum 47 waɗanda su ma har ka'i zuwa yanzu ba a kai ga gano inda suke ba. Wannan dai a iya cewa shine tushe da ya sanya ake ta gano wasu barkaloli da ke faruwa a faɗin Najeriya gaba ɗaya. Kuma a iya cewa shine asali na gano an malaba isin wancan pastor mai suna Solomon, wanda ake zargin ya kwashe 'yan gudun hijira waɗanda galibinsu musulmai ne kuma sun fito daga jihohin Adamawa da Yobe da kuma Maiduguri, waɗanda a iya cewa yaƙi ne ya ɗaiɗaita. Haka ne sanya shi wannan fasto ya yi amfani da halin ta'aba da kuma ɗaiɗaitawa da yaƙi ya yi musu, yake tura ake kwaso su yake kamfewa a matsayin waje zama musu makoma ta musamman. Amma dai sai yake fakewa da guzuma yana harbin karsana. A wannan lokaci dai malamai sun shigo kai tsaye tare da bayyana matsayinsu kan wannan al'amari. Farawa da Malam Umar Bala Muhammad, wanda ya fara da cewa dukkanin al'ummar musulmi na da rawar da za su taka wajen taimaka waɗancan mutane sama da 4,000 da suke can ganin Benin na jihar Ido, inda ya ce idan muka ja baki muka shiru to babu shakka Allah ba zai ƙyale wannan al'amari ba. Da haka kamata dukkanin al'umma a fito a bada gudunmawa kuma a tashi haikan. Mai addu'a yi wanda kuma ya san zai iya bada wata gudunmawa, to ya zama wajibi ya fito ya bada irin gudunmawar da zai iya wajen ganin an kubutar da waɗancan al'umma.
Sannan kuma kowa ya san cewa duk da rashin daɗin da ya ji, to ya san Allah maɗaukakin sarki ya fi shi jin rashin daɗin wannan abin domin shi aka yi wa addininsa aka yi wa. Sannan kullum mu riga kallon cewar abin ya kai kowa ya riga aunawa kamar ɗanka ne a matsayinka na musulmi.
Shi ma dai shugaban ƙungiyar Kaja mai fafutukar samar da jagoranci na gari, wato Kamar Kabir Said Dakata, ya ce ya zama wajibi a fito a idan duniya a hukunta wannan fasto mai suna Solomon saboda tilastawa al'umma karɓar addinin da ba su yi suke da ra'ayi a kansa ba, da kuma yin amfani da talaucinsu wajen tilasta musu aikata abin da bai kamata ba. Har ma kuma ɗin ya ƙara da cewa abin da faston ya yi ya ci karo da tanade-tanaden doka.
Wannan abu ne da ya shafi mas'ala ta addini, wanda kuma ina ganin cewa doka ne ma a tsarin shi kanshi dokan Najeriya, da ma duka addinan biyu ka takura wani mutum sai yayi addininka. A kullum manyan addinan nan suna ta fafutuka domin ribato waɗanda ba su da addini. Ya kamata wannan fasto a hukunta shi.
Kwamar Kabir Sa'id Dakata kenan, shugaban ƙungiyar Kaja. A hannu guda kuma rundunar 'yan sanda a nan Kano ta ce ta baza komarta a fadin Najeriya gaba ɗaya, domin da ya gano sauran yaran nan 'yan asalin jihar Kano musulmi guda 47, waɗanda har yanzu rundunar 'yan sandan ta ce bata gano inda suke ba. Amma dai akwai wasu bayanan sirri da suke nuna cewa saura Iris rundunar 'yan sandan Kano ta gano sauran mutum 47. A baya dai rundunar 'yan sandan Kano ta gano guda 9, waɗanda dukkaninsu an canza musu suna da addini. Waɗansu ma sun daina jin Hausa, amma dai gwamnatin jihar Kano ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin an mai da su kan layi. Har ma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi alƙawarin ba wa kowannensu naira miliyan guda, da kuma ɗaukan nauyin karatunsu tun daga matakin firamare har zuwa jami'a, domin dai a saka musu da waccan gagarumar wahala da suka sha. Rundunar 'yan sandan Kano a ta bakin kakakinta DSB Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen gano sauran waɗannan mutane da suke can hannun ɓata gari.
Abin da aka yi a Kano alhamdulillahi, ta dalilin waɗannan yara da aka samu daga binciken rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi, wasu jihohi ma sun sa ido, don yanzu bayan wannan a nan baran ma sun ƙara kama wasu matan waɗanda suke safarar yara daga Gombe zuwa can Onitsha ɗin, wanda an sami yara biyu har an kama mata uku.
DSB Abdul Haruna Kiyawa kenan, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano. A nan kuma muke addu'ar Allah ya taimaki rundunar 'yan sandan jihar Kano wajen gano sauran waɗannan yara guda 47, waɗanda iyayensu har yanzu ba sa iya yin bacci mai daɗi a banka da ɗa da mahaifi. Yanzu kuma sai hukumar Karota, ƙarƙashin jagorancin shugabanta wato dai Dr. Baffa Babba ɗan Agundi, inda ta samu nasarar cafke wata mota makare da kwayoyi da suka kai katon 100, kuma kuɗin kwayar an yi itibaki ya kai naira miliyan 30. Har ila yau hukumar ta Karota na kira ga masu kunnen ƙashi da suke gabatar da wannan sana'a ta shigo da miyagun kwayoyi jihar Kano da su tuba su dina. Idan kuma ba su tuba ba, to za ta sanya kafar wando ɗaya tsala da irin waɗannan masu kunnen ƙashi. Sannan kuma hukumar ta ce za ta ci gaba da farautar irin waɗannan mutane waɗanda ba su da buri face su ɓata matasan jihar Kano. Ko a kwanakin baya ma hukumar ta Karota ta sanar da kame wata mota ita ma makare da kwayoyi na kimanin naira miliyan 70, kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na Bulisi Abubakar Ƙofar Na'isa ya gabatar. To tun damuna abin da ya shafi Karota ne, bar shirin ya taba alli ya kuma bankaɗo wani al'amari da ya faru, inda ake zargen su jami'an Karota suka daka wa masu sayar da rakewawa, kuma ko da masu sayar da wannan rake suke magana, sai jami'an suka ce ai sun ɗebi raken ne domin dai a kai gidan marayu. A wani salo mai kama da wayan asha an kori kare daga gindin dinya. Bar dai na gayyato Aminu Abdu Baka Noma, wanda zai warware zare da abawa.
Mutanen da ke sana'ar sayar da rake a bakin plaza ne dai suka shigo wannan fili tare da bayyana korafinsu, kamar yadda suka yi filin inda ranka bayani.
Sunana Nasiru Abdullahi, mun zo mun faka a plaza ta fage, sai yan Karota suka zo suka ɗebe mana raken suka bar mana iya barukan. Muka bi su ofis ɗinsu, mun je suka ɗebo sanduna suka ce idan ban fita za su dake mu gidan marayu za su kai.
Bayan jin wannan korafin nasu ne ya sa muka tuntuɓi jami'in hulɗar jama'a na hukumar ta Karota, wato na Bulisi Abubakar Ƙofar Na'isa, inda ya ce sun yi aiki ne bisa ka'ida.
Kamar yadda na gaya maka, dokar shi ne idan aka kama mutum yana kasa kaya a kan titi aka yi masa warning bijiba, aka kuma yi masa bijiba, to dokar cewa sai a karbi kayan gaba ɗaya a zo a ajiye shi a kofa.
Masu sauraro shirin Inda Ranka Fukke Saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. A nan kuma gidauniyar Ganduje Gawuna Foundation, ƙarƙashin jagorancin Alhaji Isa M. Baba, ta kai tallafin gidan maganin sauro ga asibitin gwagwarwa da ke ƙaramar hukumar Nasarawa. Har ma muka ji waɗanda suka amfana da wannan tallafi na gidan maganin sauro ke yin godiya da wannan cibiya da sanya mata albarka duba da gagarumin aikin alkhairin da ta zo musu da shi. Ita ma dai shugaban asibitin ta gwagwarwa Hajiya Asaba Ismail ta yi godiya tare da sanya albarka ga wannan gidauniya bisa namijin ƙoƙarin da suka yi.
Ni dai na yi matuƙar farin ciki game da wannan ƙungiya da ta shigo mana, ta ba marasa lafiya da ba duk wanda yake kusa da wannan waje an bashi gidan sauro. Kaga kowa yana murna, kowa yana karɓa da fara'a da farin ciki.
Da ƙarshe shi ma shugaban wannan gidauniya Alhaji Isa A. Baba ya bayyana maƙasudin wannan tallafi tare da cewa wannan dai so mun taɓa ne.
A yau dai mun ziyarci asibitin gogorwa kuma mun ziyarci asibiti na Galulawa wanda yake akan titin Tsamiya Boka a karkashin karamar hukumar Nasara so amma muna da gurare da dama da muka je wani ba ma fadi kuma sannan a yau mun ziyarci asibitin Nasarawa inda muka ba su walciya dan amfani da kulawa da marasa lafiya
har ila yau a yau ma wannan gidauniya ta sauke irin wannan karbacin alkhairi a can garin Kabo inda ta je asibitin Kabo ta kuma raba irin waɗannan kayayyakin alkhairi su ma dai a can din al'umma fa sun yi godiya tare da sanya albarka
da Allah ubangiji ya sanya mu dace
shi kuwa wakilin mu Nasiru Salisu Zango ya hada mana rahoto ne kan yadda al'umma ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da garkame makarantun ƴan mari da jahar Kano ta sanar tun ajiya ta bakin shugaban kwamitin ta wato Dr. Tahir Adam Baba Impossible inda al'umma ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi Nasiru idan ka shirya gare ka
Dr. Muhammad Tahir Adam Baba Impossible shine shugaban kwamitin tsaftace makarantun ƴan mari da gyaran tarbiyya a Kano ya ce gwamnati ta dauki matakin rufe dukkanin makarantun ne biyo bayan dimbin matsaloli da kwamitin ya bankado Kabiru Sa'idu Dakata shine shugaban cibiyar wayar da kai akan jagoranci na gari ya bayyana cewar kamata yayi a sanyawa irin waɗannan cibiyoyi idanu
a rinka kula da al'amuran su kun a ce za a ruguje su kamar abin da ya shafi karatu ne ai ana da makarantun gwamnati ana da private schools so kaga gwamnati bata bar private schools sakaka ba tana sa musu idanu so su ma wannan abin da ya kamata a yi kenan
ita ma malama Atika Balami Yafi malama a kwalejin nazarin addinin musulunci da shari'a ta Aminu Kano wato legal ta ce ya kamata gwamnati ta kyautata cibiyoyin gyaran tarbiyya na gwamnati
a gaskiya gwamnati ya kamata ta zauna ta yi tunani inda za a kai wayannan kamar wayannan rehabilitation centers din nan a ƙara bude wasu ko kuma a sama musu makaranta su koma ko kuma a sama musu sana'ar da za su yi
detective Awal Baladirmin Iya masani ne akan harkokin tsaro kuma jami'in binciken laifuka a jami'ar ta masala da ke Kano yayi fashin baki kan matakan da yake wuta a dauka
kofa ta farko dai ya kamata wannan committee da gwamnati ta kafa ta nemi shawarar kwararru su ba ta shawarwari na kwararru akan hanyar da za a shawo kan wannan lamarin na biyu kuma shine ya kamata gwamnati ta san ma adadin nawa ne makarantun da ake gyaran tarbiyya a jihar Kano
to a gaida dan mutan zango to amma kamata ya gwamnati ta samar da wata hanya ta killace irin waɗannan matasa tun kafin ta sanar da tarwa tsawaccen harka yanzu kuma sai rahoton wakilinmu Yusuf na Zaba Ismail ya aiko dake can garin Sokoto a ci gaba da ran gadin da wakilinmu yake yi a can jihar Zamfara da zuwa Sokoto kan kalubalen tsaro da ake fuskanta da ma hanyoyin da ake bi wajen warwarewa inda a yau wakilin namu ya turo mana rahoto game da wata tattaunawa da suka yi da tsohon AIG wato ne tambari Yabu Muhammad mai retire inda ya bayyana cewar sojoji da ƴan sanda ba sa iya kutsawa cikin daji don tunkarar masu yin garkuwa da mutane a jihohin Sokoto da Katsina da Zamfara tambari Yabu Muhammad ya bayyana haka ne a birnin Sokoto cikin zantawarsu da wakilin namu Yusuf na Zaba Ismail a yayin da ziyarar aiki da wakilin namu yake yi a jihohin Katsina Sokoto da Zamfara
saboda ba sulhu ne na tsakani da Allah ba zaka ga za a yi sulhu da su su mai da bindigogi ɗan kaɗan a gani sun maisuwa amma a can cikin daji inda sojoji ba su zuwa inda ƴan sanda ba sa zuwa su je su yi ma mutanen ƙauye ta'addanci zan baka ɗan misali kaɗan a daga jihar Zamfara akwai wani ƙauye da ake kira Gwalli cikin gumi local government kai ƙauyuka da yawa akwai Gwalli akwai Egusau akwai Barikin Daji inda suke zuwa suna addaba waɗannan mutanen kusan safiya da sai su je waɗannan wuraren su ci mutuncin su alhamdulillah mutane sun tashi tsaye suna faɗa da su yanzu da kansu ba su jira ƴan sanda don ƴan sanda ko sojojin ma inda abin yake faruwa ba sa zuwa can
a ƙarshe dai tambari Yabo ya shawarci gwamnati da ta mayar da hankali wajen inganta masana'antu a maimakon jami'o'i da take ta gigginawa kafin mu je ga wakiliyarmu Amina Hamisu Isa da za ta shigo da sakonnin rayoyinku filin inda ranka ya karɓa takardar ɗan kankanin yaro mai suna Muhammad Yusuf mai shekaru 3 a duniya wanda aka haife shi da wani ruwa a kansa bayan da aka haife shi kuma aka gano haka haka ne sanya asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ke neman tsabar kuɗi har naira 160,000 a matsayin kuɗin da za a yi wannan ɗan kankanin yaro aiki domin a fitar masa da ruwan da ya taru a kansa har ila filin inda ranka ya karɓi takardar wani kurma da shi ma game da lura a kirjinsa har ta kai za a yi masa aiki akan kuɗi naira 78,500 asibitin kwararru na Matala kuɗin da ya ce ba shi da shi ba shi da dalilin su sai kuma takardar wata matashiya mai suna Siyama Kamisu mai shekaru 13 a duniya wacce idan ta daya idan ka ganshi zaka tausaya mata har ta kai mahukunta a asibitin idanu na Maka suka rubuto mata naira 5,730 a matsayin kuɗin da za a yi mata magunguna da fatan za a tara agaza musu baki daya Yanzu kam Amina Hamis Isa ta shigo dauke da sakonnin rayoyinku.
Zamu fara da ra'ayin Musa M Imam da yace Allah ya taimaki hazikan lauyoyin da suke kokari wajen bibiyar haƙin bawan Allah nan da ƴan sanda suka yi sanadiyar mutuwarsa. Sai ra'ayin Abdulrahman Hashim da yace tabbas inda za a dinga hukunta mai laifi ko mai matsayinsa to al'umma za ta zauna lafiya. Sai ra'ayin Hawwa Yusuf Ibrahim da yace Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu yanzu rai ya zama ba a bakin komai ba. Sai ra'ayin Rufa'i Yola da yace ya kamata hukuma ta maida hankali wajen aiwatar da hukuncin kisa ga duk wanda aka yankewa hukuncin domin hakan ya zama izina ga sauran al'umma.
Dika kuma anan shirin na inda ranka zai diga aya a madadin madugun shiri nasa da Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, sai Amina Hamisu Isa da kuma Nusaiba Umar Madaki, Abdulrahman Hamisu na Madina kuma shine ya sarrafa na'ura domin sada da ku. Ni kuma Yusuf Ala Abdalla nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.